Jama'a, sashin Hausar Muryar Amurka ke magana kan mitoci 2441 da kuma 60. Haka kuma ana iya kama shirye-shiryen namu ta FM a Jamhuriyar Nijar ta gidajen radio amfani sarauniya fara'a da kuma FM Nomad ko kuma a kama shirye-shiryen namu ko da yaushe ta hanyar sadarwar internet a voahausa.com ko kuma sashin hausa.com. Masauraranmu assalamu alaikum barkanku da warhaka. Ibrahim Kalmasi Garba ne da Ladan Ibrahim Ayawa da sauran abokan aiki daga birnin Washington DC. Ke muku marhaban lali a shirmu na daren ranar Litini 9 ga watan Mayu. Za ku ji cewa ƴan kungiyar na kasassu a jam'iyyar PDP sun gudanar da zanga-zangar lumana saboda a cewar su ba adamawa da su balle ma a sha da su. Kuma da yake ana babban taron tattalin arziki a Katsina, za a ji fashin baki kan tattalin arzikin Najeriya. Kuma kamar kowane daren ranar Litini na Sokoto na tafa da labaran wasanni, yanzu kan sai a sha labaran duniya.
Masauri assalamu alaikum. Kasar Kamaru ta ce yanzu ƴan Boko Haram sun buƙaci shugabannin addini da na al'umma daga arewacin kasar su taimaka musu su samu musu da matasan da za su shiga kungiyar a daidai lokacin da suke ƙara samun matsin lamba daga sojojin da ke fatattakar su. Kamar yadda wakilin murya Amurka da ke birnin Yaounde Moi Edwin Kende zai kai ruwaito ya ce Abdulrahman Usman ya ce ƴan Boko Haram sun sace shi cikin shekarar ta gabata daga gidansa da ke garin Karewa da ke bakin iyaka da Najeriya. Abdulrahman, wanda malami ne, ya ce ƴan kungiyar sun sace shi suka ce za su sake shi ne kawai idan ya amince ya samu su mutane da za su shiga kungiyar. Amma yaki ya ce abin da ya sa suka ci gaba da tsare shi har sai cikin watan Fabrairu. Salin da sojoji suka kai musu hari inda ya samu dama ya tsere a wannan lokacin. Ya ce ƴan kungiyar ta Boko Haram na ci gaba da yaudarar malamai da shugabannin al'umma cewa su samar musu matasa da za su shiga cikin wannan kungiya tasu. Abdulrahman ya ce yanzu sun mayar da hankalinsu ga shugabannin al'umma ba don su kama su su karɓi kuɗin fansa ba, sai dai domin su samu musu waɗanda za su shiga kungiyar tasu domin kuwa lamarinsu na ƙarasa kurkucewa. Ya ce wannan ne ya sa wasu limamai zuwa cikin Kamaru su kantara wa yara matasa ƙarya cewa za a riƙa biyan su dalar Amurka 500 a kowace wata muddin suka amince suka shiga ƙungiyar Boko Haram ɗin ko kuma za su yi aikin soja ne.
‘Yan sanda a Nairobi, fadar gwamnatin ƙasar Kenya, sun watsa barkonon tsohuwa da ruwan zafi ga masu zanga-zangar da ke neman a rusa kuma zaɓen ƙasar ta Kenya kafin lokacin zaɓen da za a gudanar a ƙasar a shekara mai zuwa. ‘Yan adawa sun lashi takobin yin zanga-zanga a kowace ranar Litini domin ganin an rusa kuma zaɓen, abinda hukumar zaɓen ta ce ba zai fayu ba. Wakilin muryar Amurka daga Nairobi, Muhammad Yusuf, ya ruwaito cewa ‘yan adawar siyasa sun da su da magoya bayansu sun bi titunan birnin Nairobi da ma wasu sassan ƙasar suna kira ga shugabannin hukumar zaben ƙasar da su yi murabus daga hukumar. Wannan dai shi ne karo na biyu da ‘yan adawar suka yi zanga-zangar nuna ƙin jinin hukumar. ‘Yan sanda sun harba barkonon tsohuwa ga masu zanga-zangar lokacin da suka yi ƙoƙarin afkawa cikin ginin hukumar zaben.
Labarin na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na murya Amurka da ke nan birnin Washington DC. Aƙalla mutane 5 ne aka kashe, kana wasu 13 suka samu rauni sakamakon fushewar wani abu da kuma harin da aka kai da bindigogi akan hedkwatar rundunar ‘yan sanda da ke gabashin birnin Somali, kamar yadda majiyar kiwon lafiya da kuma wasu ganau suka ruwaito. Tunde kungiyar Al-Shabab ta ɗauki alhakin kai wannan harin, shaidun gani da ido cewa suka yi sun ji ƙaran wani abu mai fashewa kana daga bisani suka jan harbin bindiga a hedkwatar rundunar ‘yan sandan masu kula da kai da komo motoci wadda ke kusa da tsohuwar tashar jirgin ruwa ta gunduma Shangani. Dan kunar bakin wake ne ya tada bom ɗin cikin wata mota kana daga bisani wani ɗan ta'adda na daban ya yi ƙoƙarin shiga cikin ginin inda ‘yan sanda suka buɗe masa wuta, kamar yadda wata majiya daga jami'an tsaro suka shaidawa sashen Somalanci na murya Amurka. Jami'an da ke aiki da motar ɗaukar majinyata sun shaidawa murya Amurka cewa sun samu garawakin mutane 5 kana sun ɗauki wasu 13 da suka samu rauni daban-daban. ‘Yan sanda 3 dai na cikin waɗanda suka mutu a cewar majiyar.
Firaministan Birtaniya David Cameron ya yi gargaɗin cewa Birtaniya na iya tsokano jifa nahiyar Turai cikin yaƙi muddin dai ta cimma matsaya akan tabbar kungiyar tarayyar Turai a zaben raba gardama da ake shirin gudanarwa a wani lokaci nan gaba a cikin wannan shekarar. Kemaran dai yayi wannan maganar ce yau Litini a cikin jawabinsa da yayi akan harkokin tsaron ƙasa, yayin da ake yi kuwar cewa ƙasar za ta kada ƙuri'a a ranar 23 ga watan Yuni kan ko ƙasar ta Burtaniya za ta ci gaba da kasancewa a cikin ƙungiyar tarayyar Turai mai membobi 28 ko a'a. Firaministan ya jefa ayar tambaya game da wannan al'amarin, inda yake cewa shin muna da tabbacin cewa za mu ci gaba da samun zaman lafiya a nahiyar mu ta yanzu, anya wannan kalubalen abinda za mu iya daukawa ne? Sai dai ya ce ba zai saurin yanke hukunci akan wannan al'amarin ba. Ka wannan mutanen kasar Burtaniya sun rabu matuka akan ko kasar tasu za ta ci gaba da zama cikin kungiyar tarayyar Turai ko kuma ta fice, kuma daukar ra'ayoyi har sau shida da wasu cibiyoyin bincike suka gudanar kan batun ya nuna cewa kusan masu son zama cikin kungiyar yawan su daidai ne da na waɗanda suke son a fice. Labaran duniya aka saurara daga sashen Hausa na muryar Amurka a nan birnin Washington DC. To, kamar yadda kuka ji, an yi wani babban taro kan tattalin arziki a jihar Katsina wanda shugaban Najeriya Muhammadu Buhari ya bude. Kan haka ne na tuntuɓi masanin tattalin arziki Muhammad Aliku Muhammad Misau don yi mana fashin baki kan alfanun taro irin wannan a daidai wannan lokacin a Najeriya, inda ya ce
kudaden shigowa na ƙasan gaba ɗaya kusan kashi 90 ɗinsu na zuwa ne daga sai da ma'adinan fetur ko fetur da muke da shi, wanda ake samu gwamnati ke sayarwa ta samu ta raba jihohi da kuma ƙananan hukumomi akan su yanda za su tafiyar da ayyukansu. To, sanin kowa ne cewa cikin shekara biyu ko ɗaya da rabi da suka wuce farashin man nan ya sauko da kusan dala 100 a ganga, ya dawo har akwai lokacin da ya zo kusan dala 30 ko ƙasa da dala 30 ganga guda. Wato, kaga haka yana nuna cewa kudaden da ƙasa take samu ya ragu kusan kashin ma ba a ma tunani. To, sai ya zo ya zama na cewa kudaden da gwamnatin tarayya take samu ta raba da jihohi da kuma ƙananan hukumomi ya ragu sosai, har ya kai ga ina ji a kwanakin baya an yi maganar cewa waɗansu jihohin sun kai sau kusan sama da 25 ba sa ma iya biyan albashi na ma'aikatansu a kowane wata. To, irin wannan taron da gwamnatin take yi yanzu kusan za a ce kamar baje koli ne ko tana tallata kanta ne, tana tallata jihar ta fannin a ma'adinai, ta fannin noma, ta fannin abubuwan da masu saka jari za su iya zuwa. Alal misali, idan ka ce za ka kafa kamfani, za ka fara duba inda kamfanin nan za ka kafa shi, akwai wuta inda za ka iya amfani da shi ka yi ayyukanka, akwai abin da za ka sarrafa ka samu abin da za ka sayar, akwai ma'aikata da za ka ɗauka aiki.
To, da yake an ce babban taro ne na tattalin arziki, kana ganin gwamnatin tarayya za ta yi wasu bayanai da koko kana ganin sun yi waɗannan bayanan?
Yawanci za ka ga cewa gwamnati takan nemi wurare irin wannan koko irin waɗannan tarurruka su yi abin da ake cewa da Turanci policy statement, wato a faɗi ka'idoji koko a faɗi ƙiblan da gwamnati za ta bi ta wayansu harkokin. Yanzu kaga zai yiwu cewa tun da mai girma shugaban ƙasa na ana taron mashi zai bude, zai iya yiwuwa cewa a cikin ƙudurin gwamnatinsu akwai ƙiblan da suke so su fitar da shi a wannan taro, kamar a ce ragin haraji idan ya zo wurin sa hannun jari a harkokin noma, ko ku a ce idan ana so a bunƙasa waɗansu sana'un kaga su ma ta nan gwamnati tana iya cewa za ta rage waɗansu haraji a kansu ko waɗansu abubuwa.
To, da zuka yi bayani game da irin halin da tattalin arzikin Najeriya ya fada, musamman dangane da faduwar farashin mai da abubuwa masu alaka da wannan, shin mecece mafita?
Wato, mafita a yanzu shine abin da gwamnatin nan ta sa a gaba, wato hasken an juyo da shi cikin gida ne. Idan ka duba kusan abubuwan da suke kawo matsaloli a ƙasar nan wurin tashin kuɗin ƙasashen waje shine yanda 'yan Najeriya ke ɗaukan kuɗaɗe a fita waje aje a siyo kayayyaki kaga sun kana ayi amfani da namu da suke gida. Daga daukan biliyoyin kudi akan je kasashen waje a je a shigo da shinkafa ton-ton Dubai kudaden nan fita ne. Idan kuma ka je nan a tsakanin are wannan zaka samu inda za a iya shuka shinkafan da zai ciyar da mutane gaba daya. Misali na daya kenan. Idan ka duba cewa banda kayayyakin gonar noma akwai ma'adinai wanda za ka ga cewa abubuwan nan da ake nema su gold su copper su abubuwan da ake yin computer da su silicon duk muna da su wanda idan aka sa jari aka tono su aka fito da su aka sarrafa su za a iya fitar da su waje a samu kudaden shiga. To mutanen mu ma da muke da su kansu yau akwai kasashe a duniya wanda su abin da suke fitarwa jin mutane ne. Yanzu kaman kasar Cuba idan aka duba likitocin da take da su a waje ko kuma wasu kasashen za ka ga cewa suna da kwararru a wasu harkokin da sun yi musu yawa ma a gida da sai an fitar da su waje su je su yi aiki su kuma su ga su karbo kudaden shigowa su dawo da su gida.
Aliko wato Alhaji Muhammad Aliko Muhammad kenan Misau ya mana fashin baki kan tattalin arzikin Najeriya albarkacin taron da ake game da tattalin arzikin a Katsina. Sai kuma babban birnin tarayyar Najeriya Abuja inda mambobin kungiyar SSU a jam'iyyar PDP suka yi wata zanga-zangar lumana saboda rashin damawa da su da suka ce ba a yi a jam'iyyar. Wato inda kuma shugaban nasu ya yi bayani ma wakilin Abuja Hassan Maina Kaina kuma jam'iyyar ta PDP ta maida martani ga dai Hassan Maina Kaina.
Honorable Abdullahi Jigunu shine shugaban kungiyar na kasa kuma goyan bayan jam'iyyar PDP a Najeriya.
Shugaban PDP na kasa baki daya bai sanya ya na kasa su kuma mai kokarin an sa su ne a cikin convention committee da su fata ko ta su da mu kare mu ga ciya mu dan sai kiyar da to amma yanzu ciya mun ya ga mu ya ce mu ga shi sakatare ko mun rasa sakatare mun kai mu a cikin gare shi abin da ga ward level zuwa har na shi akwai da kasa su kuma ya da akwai rokici da kasa su a duk mataki da aka daga zaɓar ƙasa har zuwa nashi.
Mista Inuwa Bwala shi ne mai magana da yawun shugaban jam'iyyar PDP na ƙasa.
Aisha Yuba shi ne mai yin committees na yin conventions ba. Ko ba zai san kowa da kowa balantana ya ce ma zai sa wannan a wani abu ba. Aikin siyasa kai za ka miko kai. Sun kamar sun miko kai ne ba yi da su ba sai suna da hujja. Bayan da aka yi committee tukuna na zo ni din ma na zo na gaba sikan su cewa suna so a sa su a committee. To mun gaya musu a kan to in an na committee din na akwai yadda za a ba shugabannin wayannan committee ko su jawo wasu mutane da kila ba a samu an tuntube su ko an sa su a cikin ayyuka ba.
Hassan Maina Kaina, muryar Amurka daga Abuja, Najeriya.
To a gaida Hassan, yanzu kuma bari mu koma gefe guda na Sokoto ya gabatar mana da shiri na gaba.
Daga Washington DC. Sashen Hausa na muryar Amurka ke gabatar muku. Labaran wasanni.
To a cikin shirin labaran wasanni wanda Litinin,
shugaban hukumar kwallon kafar Turai Michel Platini zai yi murabus daga mukaminsa.
Janguriyar Niger ta sha mamaki kuma zakarunta ba su kai labari ba.
Gaskiya mun sa haka dai Allah su. Dama makashin maza maza ka kashi ne.
Gwamnatin jihar Ogun ta jagoranci addu'o'in Kirista da Musulmi don kula din kwallon kafar jihar ya samu nasara a dukkan wasannin da zai buga.
Premier League champions 2016, the amazing Leicester City.
This is the best thing you could ever have in your life.
To jama'a barkamu da wannan lokaci, barkamu da sadarmu da ku a nan sabon shiri na labaran wasanni. Yau muna da rahotanni da yawa saboda ka ba bata lokaci, bari mu fara da babba. Saukar Michel Platini daga kujerarsa wadda bata bai wasu mamaki ba.
Shugaban hukumar kwallon kafar Turai Michel Platini zai yi murabus daga mukaminsa bayan kasa samun nasarar sauya hukuncin dakatarwa da aka yi masa har na tsawon shekaru 6. Platini dai ya ɗaukaka ƙara ne a kotun musamman ta sha'anin wasanni wacce ta yanke hukunci a yau Litinin, inda ta rage yawan shekarun dakatarwar da aka yi wa Platini ɗin zuwa shekaru 4, abinda ya sa shi kuma ya yanke shawarar sauka daga mukaminsa. A shekarar da ta gabata ne dai aka sami Platini ɗan shekaru 60 tare da shugaban hukumar FIFA Sepp Blatter da laifin karya dokoki wajen biyan kuɗaɗe da adadinsu ya kai fan miliyan 1.3. Duk da yake dai su biyun sun musanta aikata laifi, kwamitin ɗaukaka ƙara na hukumar ta FIFA ya rage yawan shekarun da aka dakatar da su na farko, wato shekaru 8 zuwa 6, wannan ya sa Platini daukaka kara a kotun ta musamman inda yake bukatar janye dakatarwar da aka yi masa to amma kotun mai alkalai uku tace bata gamsu ba da sahihancin biyan kudaden da ake zargin su akai dama dai su biyun sun tsayi kaimo akan cewa an biya Platini waɗannan kudaden ne a shekara ta 2011 saboda aikin bada shawarwari da yayi wa Blatter kuma suna da kyakkyawar yarjejeniya akan lokacin biyan kudaden a wata sabuwa kuma yanzu haka masu gabatar da kara a kasar Switzerland suna nan suna bincike akan lamarin ya ce hakan ne ma yasa ya yanke shawarar yin murabus daga mukamin sa na shugaban hukumar kwallon turai domin fuskantar wannan matsalar a kotunan kasar Switzerland inda yake son ya wanke kansa tuni kuma da ya bayyana hukuncin da kotun ta musamman ta yanke akan karar da ya daukaka da cewa an yi masa rashin adalci to sai dai kotun ta kushe Platini inda ta ce halayyar sa ta saba kaida kuma ta gano cewa hulɗar da suka yi da Blatter ta saba wa kaidodi da dokokin hukumar FIFA to amma kuma hukuncin da aka yi masa yayi tsanani a don haka ta rage shi daga shekaru 6 zuwa 4 tare kuma da rage yawan tara da aka ci shi daga fam 57,200 zuwa fam 42,900 hukumar kwallon kafar turai ta ce za ta gudanar da taro a ranar 18 ga watan nan na Mayu domin daukar mataki na gaba dangane da murabus din shugaban nata
to ga sheka Murtala to bari mu je jamhuriyar Niger inda wasu kungiyoyin kwallon kafa suke fadi tashi a cikin wasannin league na kasar
a ci gaba da neman wakiltar jihar Tawa a wasannin dalewa a rukuni na farko na wasan kwallon kafa na jamhuriyar Niger League 1 a SABK ta birnin Kwani ta lalabe Aminci Football Club ta birnin Tawa da ci biyu da nema a wasan da suka yi a hilin wasanni na birnin Kwani a ranar Asabar ta gabata a lokacin da aka kammala wasan Malam Murtala Ada mai horar da ƴan wasan Aminci na birnin Tawa ya ce wasan tayi yanda suke so
gaskiya abinda zamu ci arewa san da yayi ya gurguro yadda muke so yi to ka san da balon ne yanayin balon yadda yake idan ka hito daga gida ka zuwa domicile din wani wanda zaka balo da shi ya hika kura cikin kai da ka zo zaka balo saboda shi ne ke da yawan supporter to kaga ko balon kana da supporter ka hi percentage na balo fiye da wanda yazo kama ziyarar eh to gaskiya wasan din da su ma gaskiya sun kai yayi gaskiya lalle sun yi gaskiya gurguro kuma sun nuna mana cewa dai mun zo wajen su dan su gwada mana ya gurguro su kokari saman balokin su
shi ko captain din birnin Kwani Isu Dan Tullu ya nuna jandadin su game da wannan wasar amma yana cewa da ya kamata a ce kokarin su yafi wanda aka gani
sai in ce dai alhamdulillahi da yake Allah ya ba mu nasara mun ci wasa bi da banza to duk da dai gaskiya tsakanin mu da mayan duka lisan da mun kai mu ga wasa gaskiya lisan da mun kai ya bi wanda ya kamata a ce masa su yi gura bi to amma da yake ka sai ne wasashi kun ba bai da bai zakwa mai kokarin haka Allah da yarda ba
a SBK ta birnin Kwani ta yi wasanni guda uku inda suka yi nasara biyu da kunnan doki daya kenan suna da maki bakwai a rukunin su na B wanda ya hada club din kwasamtatawa da kuma Illela Football Club da Dangurmu Football Club ta birnin Tawa sai kuma Aminci Football Club ta birnin Tawa
to ga shekaru na bari mu sai koma Najeriya jihar Ogun inda aka ce gwamnati tana neman taimakon Allah don kungiyar ta wasa
gwamnatin jihar Ogun ta jagoranci addu'o'in Kirista da Musulmi don kulladin kwallon kafar jihar mai suna Gateway United ya samu nasara a dukkan wasannin da zai buga a cikin wannan shekara ta 2016 da muke ciki kwamishinan wasanni da matasa na jihar Ogun Mr. Afolabi Afagwe ne ya jagoranci addu'o'in a birnin Abeokuta fadar gwamnatin jihar Ogun a madadin gwamnatin jihar ta Ogun
We are planning to get ownership this year. That is to do. That is the yani of the people.
Mr. Apolabi Apagwe, yace suna shirin yadda za su sami nasara a wasannin Premier League a wannan shekara. Gaskiyar kenan, amma ba zai yiwu ba sai da roƙon Allah. Don haka dole ne su roƙi Allah kuma a nemi kariya daga Allah. Shi ko coaching club din Gateway United na jihar Ogun, Mr. Samuel Abimbola, yace za su yi iya kokarin su don samun nasara. Coach Samuel Abimbola yace za su yi kwazo sannan za su sadaukar da kansu kware da gaske don samun nasara. Limaman addinan Kirista da Musulmi ne suka yi ado in samun nasarar club din na Gateway United na jihar ta Ogun.
Alhamdulillah.
Hassan Umar Tambuwal, muryar Amurka daga Ibadan a Nigeria.
Kun gode Malam Hassan, bari mu ji abin da ya faru a filayen wasannin Turai.
Kungiyar kwallon kafa ta Leicester City ta daga kofin gasar Premier ta Ingila karo na farko a tarihin kafa ta tun shekaru 132 da suka gabata. Bayan da ta karbi bakuncin Everton ta kuma doke ta da ci 3-1 a ƙarshen makon nan. Tun ranar Litinin da ta gabata ne dai Leicester din ta sami tabbacin lashe kofin na Premier, sa'ad da Tottenham ta kasa yin galaba akan Chelsea. Leicester ta yi gagarumin bikin murnar gagarumin nasara akan wannan lamari da ya sauya tunanin duniya da ficewa ajin faduwa daga gasar ta kuma sami daga kofin na Premier.
Premier League Champions 2016, the amazing Leicester City.
Dubun dubatar masoyan club din sun tumbatse filin wasan da ma dukkan titunan da ke zagaye da shi, tun ma kafin a soma wasan, inda waɗanda ma ba za su iya biyan kuɗin tikitin shiga filin ba suka zaɓi kawai su kasance shi domin damawa da su a bikin murnar wannan gagarumin nasara.
Yeah, I don't know if we'll win it, but I think we'll be in Champions League for a couple of years. I don't think this is a one off by any means, but I think
wannan yace ban yi tsammanin za mu yi nasara ba, to amma ina ganin za mu iya kasancewa a gasar zakarun Turai a yan shekarun nan, amma dai wannan gagarumin nasara ce a gare mu.
Whatever word you want to use, this is the best thing you could ever have in your life. It's terrible.
Duk ma wata kalma da za a iya amfani da ita, wannan babban nasara ce da ba za ka taba samun irin ta ba a rayuwa. A daidai irin wannan lokaci a bara dai kungiyar Leicester tana can tana fafutukar ficewa daga ajin faduwa daga gasar ta Premier, sa'ad da ta doke Southampton da ci 2 da nema. Nasarar da ta dora ta matakin ta 15 a teburin gasar ta Premier tare da maki 37 a cikin wasanni 36. A kasar Spain kuma Barcelona ta sami yar sa'ida kadan bayan da a yanzu ta dan sami yar tazara tsakaninta da Atletico Madrid da a da makin su daya, sakamakon kashin da Atletico din ta sha a gidan Levante da ci 2-1. Hakan ko ya sa Barcelona wacce ita kam ta yi galaba akan Espanyol da ci 5 da nema, a yanzu ta bata tazarar maki 3. To amma kuma Real Madrid da a yanzu ta koma ta biyu a tebur bayan da ita ko ta doke Valencia da ci 3-2. Bambancin maki ɗaya ne ta liyaraba su, yayin da ya rage saura wasa ɗaya-ɗaya kacal a kan malakakar wasanni. Murtala Faruk Sanyinna, muryar Amurka a Sokoto, Nigeria.
Ta gaishe ka Murtala. To bari mu kammala da muzantawa ta biyu da aka yi jamhuriyar Niger a wannan karo, abin da ya kamata a ce ta fi kowa shahara a kansa.
Jamhuriyar Niger ta sha mamaki, kuma zakarunta ba su kai labari ba. Isaka sarki ɗan kokowa ya sha da gumi. Hasalima Adamu Abdu Dangala Dimansa bai zo ko ina ba a wasannin Tolak na kokowar gargajiya na ƙasashe 11 na nahiyar Afrika da suka haɗu a birnin Doson Jamhuriyar Nijar kuma kasar Senegal a karawar ƙasa da ƙasa ta karkare Jamhuriyar Nijar da ke tunkaho da wasar kokowar gargajiya da cibiyar da banza. A karo ko na ƴan wasa tsakanin su dauko daga nauyin kilogram 65, 76, 86, kilogram 100 da kilogram 120. Duk kasar ta Senegal ce ta yi wa takwarorin ta fintin kawo. Duk zakarun Jamhuriyar Nijar su cara ba domin an hankade su ƙasa, kuma waɗansu ƴan ƙasar ta Jamhuriyar Nijar sun yi furci game da hakan. Musoma da Mala Asuman.
Mu abinda a tunanin mu kamar mu na Nijar, muna alfahari da ƴan koko mu na Nijar, duk inda mun ka zo muna tunanin insha Allahu suna shiga su hito. To amma kuma wannan al'amari ka san yi da gobe sai Allah. To kuma dai wannan lamari to da muka ji shi dai gaskiya mun sa haka sai Allah su. Dama muka shin maza maza ka kashi ne.
Abu dan dose game da kokowa shiya, to kowa ya san cewa dai kayayyakin in ya riga ya saka ba dan ahimu iya ba, ba dan ahimu ƙarfi ba. Me ka san shi dai ko da mun haga aka da Isaka Isaka ba dan ahi ƙarin shi ne ba, lokaci ne ya riga ya saka. Dama duk wanda ya saba kai shi ma sai an kasi an yi hankuri, ba abin da ke zama yau da kullun in ban yi cin ikon Allah. Duk wanda ya kare dan Nijar wanga lokacin ya san bai kare rago ba.
Sunana Allahu Azam. To bisa ga wasa ta kokowa da an kai gajiya, lalle haɗin kan ƙasa Afirka ne, amma mun ji dadi kuma ba mu ji dadi saboda an ka ce an kasa dan kasar ka, gaskiya ba ka jin dadi. Amma da ya zama to wasa ce ga haɗin kan ƙasashe ne na Afirka, alhamdulillah.
A cewar Musa Ƙarye, shugaban kungiyar ƴan kokowa ta birnin Kwanni, wannan lamarin bai musu dadi ba, ya ba da dalilansa.
Bisa abubuwan da an ka yi
kina sai in ce ni wannan kokko da an kai lalle ni ban ji dadin ta ba, kuma bisa ga abin da yasa ban ji dadin ta ba, dama wakille ga abun da muke musu gudu da son rayuwa da diba kulle ɗan kokowa nasu na cikin jahohi a na kasa wasu sai kokowa ta kasashen waje wanda ya kamata ku to ka gode kai wani abu kake wani siri za kai ko wani tsaye-tsaye za kai yi wanda ya kamata koko a tashi bisa ga in za a yi wani abu da saura a roƙi Allah sai mutane sai su yi waci da shi su ce su ƙarhin da gare su ƙarhin jikin su a ishe su ita ta kamu na matsala.
Asar ta Senegal dai ita ce ta yi nasara a ɓangaren ƙasa da ƙasa inda ta to ta farko yayin da janguriyar Niger take ta biyu sai kuma Najeriya a matsayin ta uku. Haruna Mamman Bako na birnin Kwanni sashen Hausa na murya Amurka daga birnin Kwanni a jamhuriyar Niger.
To da haka mun gode tukun Haruna, da haka muka zo ƙarshen shirin labaran wasannin wannan Litinin a madadin wakilanmu a yau Murtala a Sokoto, Hassan Abadin da kuma Haruna a birnin Kwanni. Ni ne Aliyu Mustapha Sokoto, sai ranar Litinin mai zuwan Allah yadda.
Yanzu kuma sai sharhi mu da Amurka da zai bayyana muku ra'ayin gwamnatin Amurka. Ƙasar Amurka na neman sababbin hanyoyin da za ta taimaka wa ƙungiyoyin addinai da ƙabilu 'yan tsiraru a ƙasar Iraki. Kamar yadda a baya-bayan nan mai ba da shawara kan ƙungiyoyin addinai 'yan tsiraru a kusa da gabashi da kuma tsakiyar kudancin Asiya, Knox Thames ya faɗi a wani taron ƙarawa juna sani, duk inda rayuwar mutane ke cikin hatsari ko barazana ko suke fuskantar wariya da nuna bambanci, muna aiki tukuru wajen neman hanyoyin da za mu taimaka musu. Masu cin zarafin ƙungiyoyin addinai da ƙabilu 'yan tsiraru a gabas ta tsakiya sun haɗa da ƙungiyar Daesh da ƙungiyar Al-Nusra Front da Al-Qaeda. Ƙungiyar Daesh na ci gaba da aikata kisan kiyashi a Iraki, wanda ya haɗa da kisan kai da tilastawa jama'a barin gidajensu da tilastawa jama'a canza addinansu da azabtarwa da sace mutane da safara da cin zarafin mata. Ƙungiyar Daesh na fille kawunan jama'a da sauran hanyoyin kisa a bainar jama'a, kuma ƙungiyar ta ɗauki ƙananan yara soji daga cikin 'ya'yan maharan ƙungiyar da kuma ƙananan yara da ƙungiyar ta kama. Bai kamata mu manta da abin da jama'ar ƙasar Siriya za su riƙa tunawa a kodayaushe ba. Assad da muƙarrabansa tun farko su ne suka zama tushen kashe-kashe da takurawa a wannan yaƙi da kuma zama silar kwararowar mayaƙa daga ƙasashen waje zuwa ƙasar Siriya da suka kawo Daesh. Idan ƙungiyar Daesh ta samu nasara a ƙoƙarinta na hallakawa da share wasu ƙabilu daga doron ƙasa, a cewar Mr. Thames, ƙananan ƙungiyoyin addinai za su iya ɓacewa daga Iraki, kuma ƙarewar mabiya addinai daban-daban a yankin za ta ƙaru. Iraki ƙasa ce mai ɗimbin tarihin addinai daban-daban da suke fuskantar matsalar ɓacewa daga inda suka samu asali. Kashi 70 cikin 100 na al'ummar Krista sun bi ƙasar, al'ummar Yazidi kuma sun ragu da kashi 25 cikin 100, sa'annan al'ummar Sabayin Mandayin kuma sun yi kusan ƙarewa. Baya ga yunkurin da ake yi na murƙushe ƙungiyar Daesh domin a kare rayukan jama'ar da ke fuskantar barazanarta wadda bata tsaya kan ƙananan ƙungiyoyin addinai kaɗai ba, akwai buƙatar ɗaukar sauran matakai kamar su ayyukan ba da agaji. Wannan shine sharhin muryar Amurka da ya bayyana muku ra'ayin gwamnatin Amurka na yau.
To a gaishe ka, yanzu kuma ga Ladan a yau ya dawo da labaran duniya, amma wannan karan a taƙaice.
Ta takaicen, ƙasar Kamaru ta ce 'yan Boko Haram sun buƙaci shugabannin addini da na al'umma daga arewacin ƙasar su taimaka musu su samu musu matasan da za su shiga ƙungiyar a daidai lokacin da suke ƙara samun matsin lamba daga sojojin da ke fatattakansu, kamar yadda wakilin muryar Amurka da ke birnin yawon da Maui Edwin Kendezie kai ruwaito. 'Yan sanda a Nairobi, fadar gwamnatin ƙasar Kenya, sun watsa barkonon tsohuwa da ruwan zafi ga masu zanga-zangar da ke neman a rusa hukumar zaben ƙasar ta Kenya kafin lokacin zaben da za a gudanar a ƙasar a shekara mai zuwa idan Allah ya kai mu.
To jama'a, da takaitattun labaran muka kawo ƙarshen shirinmu na yanzu, sai kuma can da safe idan Allah ya kai mu. Yanzu a madadin Ladin Ibrahim Ayawa da Baba Yakubu Mai Kiri wanda shi ma ya zo ya taya mu aiki, da Julius Integration wacce ta haɗa mana sautin da injiniyan mu Raf McLean, ni naku Ibrahim Kalmu Sigarba daga nan birnin Washington DC ke muku fatan alheri, kuta lafiya, sai kuma gobe idan mai duka ya kai mu.